sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Hukumar likin asirin Amurka ta CIA ta gano cewa yariman Saudiya Mohammed bin Salman shine ya bayar da umarnin a kashe dan jaridan nan Jamal Khashoggi a cewar jami'an Amurka. Je Juma'a jaridar The Washington Post ta fara wallafa wannan labari da kuma hukumar CIA ta gano yayin kuma sabani da labarin da Saudiya ta bayar tun farko wanda babban mai binciken Saudiyar ya wanke yariman bin Salman daga kisan. Jami'an Amurka sun ce hukumar CIA ta gano cewa jami'an Saudiya 15 ne suka yi amfani da jirgin gwamnatin Saudi zuwa Istanbul suka kashe Khashoggi a ofishin jakadanci. Labarin da aka wallafa na cewa hukumar leken asirin ta yi amfani da hanyoyi da dama don samo bayanai, ciki har da sanadar sautin wayar talho da kanin yarima Khalid bin Salman ya yi da Khashoggi wanda kuma shine jakadan Saudi a nan Amurka. Yayin da Saudiya ke kokarin rufe cece-kucen da ake yi akan abin da ya fara na 2 ga watan Oktoba na kashe dan jaridar Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin ta dake Istanbul, Turkiya ta ci gaba da matsawa Saudi lamba kan batun. Jiya a babban masallacin Juma'a na Istanbul, ɗaruruwan magoya baya da abokan arziki ne suka taru domin yi wa Khashoggi jana'iza. Shugabannin jam'iyyar AK mai mulki a Turkiya sun halarci wurin, suna mai alƙawarin sai sun tabbatar da an yi wa Khashoggi adalci. Da yake yi wa mahalarta jana'izar jawabi, mataimakin shugaban jam'iyyar AK Yasin Aktay ya ce akwai mutane 15 da aka ce su ne ke da hannu a kisan Khashoggi, amma ba su bane suka yanke hukuncin yin kisan da kansu ba. Wannan labari ne da aka faɗa mana kuma bamu amince da shi ba. Cikin wannan makon ne dai hukumomin suka sanar da cewa an tuhu mutane 11 da kisan Khashoggi, kuma an yanke 5 daga cikin su hukuncin kisa. Turkiya dai ta fito fili ta kalubalanci Saudiya kan kisan, tana mai nanatawa da tilasta mata cewa ta canza labarin ta. To labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ɗaya bangaren kuma, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fito fili ta ƙaryata rahoton da ke cewa Amurka na shirin miƙa wa Turkiya shahararren malamin nan Fethullah Gulen da zumman neman Turkiya ta rage matsawa Saudiya lamba. Mai magana da yawun ma'aikatar shari'a Nicole Navas Othman ta ce ma'aikatar shari'a ba ta da masaniyar wata tattaunawa da shafi shirin miƙa malam Gulen domin musayar kisan Khashoggi. Ranar Alhamis ne dai kamfanin labaran NBC na Amurka ya fitar da rahoton da ke cewa gwamnatin Trump tana neman hanyar da za ta miƙa wa Turkiya malam Gulen a matsayin wata hanyar da za ta rufe shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan baki don ya sassauta matsawa Saudiya lamba kan kisan Khashoggi. Kotu ta umarci fadar shugaban Amurka ta White House da ta maida wakilin gidan talabijin na CNN Jim Acosta takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadar White House, wadda aka soke bayan wata sa'insa tsakanin ɗan jaridar da shugaba Donald Trump yayin wani taron manema labarai a fadar. Zan amince da buƙatar soke matakan da fadar shugaban ƙasa ta ɗauka na wucin gadi kamar yadda gidan talabijin na CNN ɗin ya buƙata a yi, a cewar alƙalin kotun gunduma Timothy Kelly a jiya Juma'a. Ya ƙarar da cewa na umarci gwamnati ta maida wa ɗan jaridar takardun izinin shiga fadar. Alƙali Kelly, wanda ya nuni da abin da ya kira wasu tabbatattun batutuwa masu sarƙaƙiya, ya ce shi ya sa ya yanke shari'a ne kawai kan gyara na 5 na kundin tsarin mulki. Da yake magana bayan yanke hukuncin ɗan jarida Jim Acosta ya ce ina mai godiya ga wani alƙali da ya yanke hukuncin, lokacin koma bakin aiki yayi. Munanan wutar daji biyu da suka yi kacakata da sassan jihar California, inda yanzu adadin waɗanda suka mutu ya kai 71. Ƙwararru sun yi hasashen cewa abubuwar dama ne suka iya yin sanadiyar wutar dajin kama da karuwar yawan jama'a zuwa rashin ingancin kayan aikin kashe gobara da kuma sauyin yanayi suka ce mai yiwa ma wannan munar wuta wata wannan shekara so mun tabbace ta wani bala'in da ke tafi Jennifer Balch director sashin binciken abubuwan da suka shafi duniya dake jami'ar Colorado Boulder ta ce nau'ikan wuta na da tsanani a yammacin Amurka Auko manyan nau'ikan wuta na ya ninka har sau biyar tun daga shekarar 1970 a cewar ta ta kara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ikan wuta da muka gani a shekarar 1970 a yau mun ga
labaran duniya kenan kuka saurara Ta madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi kuma barkamu da saki saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne Madalla kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke dauki muku da su a cikin shirin rahotannin mu na 1 da na 2 za su yi magana akan kokarin yaki da ake yi na rage yaduwar cutar malaria a jihohin Kano da Bauchi cutar da masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cizon sauro ne ke kawo ta rahotan mu na 3 zai yi magana akan sabon dabarar rigakafin cutar polio da aka bullo da shi a jihar Jigawa shi kuwa rahotan mu na 4 Zai mana magana ne akan matsalolin da ke addaban yara kamar zazzabin fitan haƙori, gudawa da kuma abin da ya kamata a yi wa yaran da zarar sun shiga cikin wannan mahalin. Shi ma rahoton mu na 5 zai yi mana dubi ne akan raguwar masu kamuwa da cutar HIV da aka samu a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Baya ga waɗannan rahotannin Za mu ci gaba da kawo muku jawabai na taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da cutar polio a jihar Borno, taron da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaɗuwar cututtuka CDC suka gudanar a garin na Maiduguri kwanakin baya. Yau, za mu ji irin gudunmawar da malaman addini ke bayarwa domin shawo kan iyaye su yarda a yi wa ‘ya’yansu rigakafi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Bakatma mai kula da kare yaduwar cututtukan malaria kuturta tarin fuka da HIV a jihar Bauchi ta kai ziyarar gani da ido karamar hukumar Itas Gadau yanda ake amfani da gidan sauro domin rage yaduwar cutar malaria Amina Abdullahi Girbo ta kasance tare da tawagar ga kuma rahoton da ta aika mana
da yake bayani shugaban kiwon lafiya na Itas Muktar Muhammad Limam ya bayyana yadda suke wayar da kan al'umma.
Daya daga cikin abubuwan shine muna mobilization. Muna wayar da kan al'umma dangane da duk abubuwan da suke faruwa. Na faɗa a baya akan cewa duk programs ɗin mu yanzu na PSC muna integration wato ba kamar a baya ba in aka zo program din TVL ya shi ake to in akwai wani wata matsala da take addabar al'ummar local gamma muna amfani da wannan damar da muka samu sai mu wayar da kan al'umma ko dazu muna tare da masu sarautun gargajiya mun yi amfani da wannan dama saboda yanzu lokaci ne na malaria mun wayar da kansu abubuwan da ya dace su kuma alhamdulillah UNICEF project da ake yi wanda yana primary healthcare suna taimaka mana da magunguna kuma at the same time bakatma ita ce ma uwa uba dan suna kawo mana maganin malaria wanda kuma kyauta ake ba da shi
Muktar Muhammad Liman kenan Kabir Yusuf Itas jami'i a fannin kula da cutar zazzabin cizon sauro dake Itas
kin malaria nan ita zai alhamdulillah kamar da du muka saba kuma muke gudanarwa al'amura suna tafiya inda ya kamata ya kokari ma'aikata suna kokari domin zakulo cases na malaria a kuma wayar da kan mutane maza da mata yara da kanana domin tura su asibitoci na musamman domin musu gwaji a tabbatar da jinin da take damunsu in ta tabbata malaria a ba su treatment and support kuma a mata masu juna a koyaushe muna iya kokarin mu muga cewa a lokacin ANC da suke ziyarta muna bincikowa mu gano wanda suke da matsalan zazzabin cizon sauro domin a magance su kuma akwai support wanda gwamnati take ba mu da mun da ya shafi gidan sauro wanda muke ba da shi lokacin rigakafi na yara kasa da shekara 5 kusan duk yaron da yi rigakafi kasa shekara 5 a Itas ga Dolowar Gamman in dai ya cimma wannan rigakafin yanda doka ta sanada insha Allah ana ba shi gidan sauro kuma haka mata mai juna in dai har ta zo ANC an zakulota ta samu wayewa har ta zo aka yi mata ANC insha Allah ita ma ana ganin cewa an ba ta gidan sauro domin magance waɗannan zazzabi na cikin sauro
Kabir Yusuf Itas kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
biyo bayan yadda zazzabin malaria ke damun jama'a a jihar Kano gwamnatin jihar ta ce ta bullo da sabon dabarar yaki da cutar inji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu
Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ne ya bayyana haka inda yake yanzu sukan gudanar da bincike dan gano dalilin da yasa wasu yankunan ake samun yawaitar masu kamuwa da cutar Dr. Bashir Muhammad Lawan ya kara da cewa binciken ya hada da yi akan me ke haifar da sauraye yake bujirewa wasu daga cikin magungunan da ake sha dan neman waraka
gwamnati a kwanan nan akwai tsari da aka fito da shi akwai inda ake zuwa ayi kamar dan bincike haka dan aka lura kamar karamar hukuma ko wasu garuruwa ana samun zazzabin cizon sauron nan musamman a inda ruwa yake kwanciya ko inda ruwa yake bi akwai rafuka a wajen sannan kuma akwai harka ta harkar gona kamar wanda ake amfani da noman rani da kuma ake amfani da waɗannan sinadarai na chemicals din to duk ana zaba ana yi a kwanan nan gwamnati ta zabi karamar hukuma guda daya an je an bibi yaran wannan karamar hukuma suna zuwa asibiti ana ba su magani kyauta ana bibiyar su ana gano ma yaya tafarkin yake yaya su kansu saurayin kasan su ma suna yin nasu yaya suke sauyawa dangane da magungunan da ake amfani da shi wajen kashe su to ana bincike akai sannan kwanan nan ma kuma akwai waɗansu ƙarin ƙananan hukumomin da zamu ziyarta zamu je zamu gaya musu wannan sannan kuma su ma za a yi wannan bincike a ciki duk ana yin haka ne domin a samu mafita wanda take mai tasiri sosai wajen dakile wannan ciwo alhamdulillah ana yi yau da gobe kuma ba sai mun tsaya bayani ba watakila zaka iya samu ka leka asibitocin mu dai ko biyu kaga yadda ayyukan suke tafiya ga bangaren zazzabin cizon sauro kawai ba a fara da asibitoci da bunƙasa su da gina wasu da gyara wasu da samar da kayan aiki da samar da magunguna da samar da yanayi mai kyau wajen yin aikin lalle gwamnati tana iya kokarinta a wannan fanni wanda kuma a labarai ana ji sannan kuma wanda zai iya ganewa idanunsa zai iya zuwa duba da cewa akwai manya-manyan asibitoci ma da aka bude akwai asibitin nan na abin nan na Zuro da wanda yake Giginyo su kaga an fada da su ayyukan su ma ya kai ya kawo cewa ya wuce Kano akan kanta, a'a ya kai ga makwabta, ya kai ga kasa gabaki daya, ya kai ga duniya ma gabaki daya. Saboda akwai waɗanda za a ce su je neman magani ko su je wani su gwaje-gwaje, sai a ce a'a ba za a iya ba sai an fita kasashen waje. To yanzu zancen kasashen waje abin ma ya kare, sai a ce a'a ai akwai irin su a Kano, ku je Kano ayi. Bana mantawa a cikin watan 6 da akwai taron gangami da aka yi na lafiya na kasa gabaki daya wanda ya faru a Kano, an yi bitoci da makaloli da dama, ai an ga ci gaba sosai. Akwai labarai da yawa da shi kwamishinan lafiya da kansa ya bada wannan labaran, abin ya bashi mamaki abubuwan da ya je ya gani da kuma yadda ake yi da kuma mutanen da aka turo daga garuruwa da kuma jihohi da dama saboda su zo Kano su ci gajiyar arzikin tallafin harkar lafiya da ake yi. Wannan abu ne mai kyau a wannan bangaren kenan.
Dr. Bashir Muhammad Lawan, babban jami'i a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salis Radio, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A jihar Jigawa, hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta bullo da wani sabon salon aiwatar da rigakafin cutar polio ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Halimatu Abdullahi ta aika mana da cikakken rahoto.
Kamar yadda babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na ma'aikatar lafiya na jihar Dr. Shehu Samba ya yi ƙarin haske.
Akwai dan bambanci da yadda muka saba da da. Za mu yi amfani da wata allura ta rigakafin polio da kuma shi digon baki na ruwa da ake digawa. Kashi biyu kenan. Akwai allura, akwai kuma digo. Duka wanda kuma wannan rigakafi ne na polio. Ita allurar sabuwa ce ta shigo wadda kuma ana sa rai insha Allah in aka yi wa yaro wannan allura din to in Allah da ba zai kamu da wannan kwaya cuta ta polio din ba. Jihar Jigawa tana da kananan hukumomi guda 27 to sai aka raba su gida biyu. Mun fara da guda 14 za mu yi sati muna aiki, sannan za a ƙara yin sati ɗaya ana yi wa kananan hukumomi guda 13. Saboda ita wannan sabuwar allura da ta shigo shi yasa aka yi amfani da kashi biyu kenan aka raba, saboda kin ga dole ma'aikatan lafiya ne wanda suka iya allura su za su yi wannan aikin.
Me ya jawo hankunan ku kuka kai ga yin wannan allura kamar yanda na gani ta dugu da kuma wacce ake yi ita kuma ta ainihin allura ce ake yi ma yaran?
Kwanan baya jihar Jigawa ta samu bullar kwayoyin cutar polio wanda akan samu a cikin muhalli, kuma ya samu ne ta sanadin wasu yaran ba sa iya sarrafa wannan sinadari na rigakafi da muke bayarwa saboda rauni na garkuwar jikin su ko kuma matsala ta yanayin tamowa, yanayin abinci mai gina jiki ba su da shi sosai. Wannan cuta ta kan fita daga jikin su ta shiga zuwa yanayin muhalli ta cikin kwata da kuma dai yanayi na ruwa. Haka kin ga a bana mun samu matsala ta ambaliya a wasu kananan hukumomi na jihar Jigawa, saboda haka mun samu bullar waɗannan kwayoyin cututtuka a muhalli har ma kuma da jikin wasu yaran da waɗanda suka samu nakasa da kuma wasu ma masu lafiya. Haka to sai aka duba cewa ingancin garkuwar jikin da za a samu idan an hada da allura din ta fi karfi akan ai iya digon baki din kawai.
Kuna sa ran za ku kai ga yi ma yara nawa?
A wannan zagayen ana sa rai za a wa yara miliyan 1,600,000 wanda za a iya dan samun kari ko kuma dan ragi kadan daga wannan alkalma da na gaya miki.
Dr. Shehu Samba kenan, babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A daidai lokacin da kananan yara ke fidda hakori sukan fuskanci matsaloli daban-daban kamar gudawa, zazzabi da sauransu. To shin ko me ke kawo hakan? Shuaibu Mani ya tattauna da wani ƙwararren likita a cikin rahoton da ya aiko mana.
Ayar tambaya na mika ta ga Dokta Malam Amadu, wani ƙwararren likita a ƙauren Hassan dake nan Maradi.
Shi yadda matamna ga dukkan alamu baya kawo ƙwayan cuta a jikin shi. A'a, to ba shakka yakan yi lokacin da yaro yakan yi caji ko yakan hidda matamna wannan yanayi. Na hidda matamna yakan kawo wani sabon yanayi a jikin yaro. Wannan hidda matamna yakan sa garkuwar yaro ta rage haka. Ba shakka a abubuwa da yawa suna faruwa lokacin da yake da waɗannan matamna kaman zai kawo rauni ga jikin shi to idan ya kawo rauni to yakan yi kuma su kwayoyin cuta waɗanda annan tare da mu kullum sukan samu wannan yanayin sai su ayyafa su kawo abubuwa da ke gani misali kaman su zawo da su amai ba shakka ni ga naune ba shi yau ba a lokacin da yaro ne yakan hidda matamna wata dai yana zawo ni ga naune ba shi yau Allah ya sa dai na san matakan da ya kamata dauka suni dauka har Allah ya kare shi daga wannan yanayi da ya shiga wannan hidda matamnan yakan kawo wani sabon yanayi ga jiki wanda yaro bai san da shi ba yakan sa wannan kwayoyin cuta su ayyawa har su kawo wannan cuta da ake gani ga jikin yaro
a dokta akimiyance ka gane da ce aiki na
to akimiyance yaro yana zawo duk uwa wanda ta haihu wanda ke zuwa wajen awo inda yaro yana zawo ta san matakan da ya kamata dauka wannan ruwan gishiri sukari da ake ma SRO duk lokacin da yayi zawo nukan bashi wannan magani kenan kowace uwa idan ta ga yaron ta yana zawo lokacin da yake da matamna a kata tsaya gida ji kowan ganan dauko wanganan kin san wanganan a abu na farko da ya kamata ta yi wannan ruwan gishiri sukari su ne ya kamata a ba yaro idan akwai musassara kuma an san kwayoyi na magunguna waɗanda ke sabke musassara su ya kamata a bada in aka ga wannan abun ba yi lokacin ba shakka a nuhi likita shi likita ya san matakan da zai dauka don ya ceci wannan yaro
wani bi a galgajance dokta waɗansu uwaye idan karkara ne sai kaga ba ayyunan mai ku ku haka ba a likitance
in dai an daka hura aka ba yaro ba laifi amma dai fa a san cewa kada a wuce gona dai zawo dai an san maganin shi dai ruwa ne ke fita daga cikin jiki to ruwa ko in sun huta abin da ya kamata a yi a maido waɗannan ruwa amai shi ma ruwa ne ke ta daga cikin jiki in sun huta a maido su to kuma abin da ke maido su wannan kowa ya sani wannan ruwan gishiri da sukari su ne ke maido ruwa a cikin jiki
dokta Malam Ahmadu kenan kwararren likita a kaura Sango Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Niger a jihar Niger hukumomin kiwon lafiya sun bayyana samun nasarar raguwar masu kamuwa da cutar nan ta HIV in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari
Ma'aikatar lafiyar jihar Niger a Najeriya ta ce an samu ci gaba sosai a bangaren yaƙi da yaduwar cutar HIV mai karya garkuwar jiki a 'yan shekarun nan da suka gabata. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kashe sama da naira miliyan 60 a cikin kowace shekara wajen sayan kayan aikin gwajin cutar ta HIV. Kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril yayi ƙarin bayani.
Alhamdulillah, mu a jihar Niger a last survey inda aka yi duba inda aka yi a Niger State namu muna kan 1% ne na mutane da suke da ciwon kanjamo HIV AIDS kenan amma yanzu a haka cikin wannan shekarar a cikin wannan watan da muke ciki ana nan gaba daya Nigeria kuma ana sake yin diga-diga na survey din domin a san ainihin inda kowa yake muna fatan cewa insha Allah ma mun soka kasa da kashi ɗayan da muke kai a yanzu nan kuma wannan abin ya samu domin irin kokarin da mai girma gwamna yake yi domin harkan cutan kanjamo ɗan ƙasan waje ne suke zuwa suke taimaka mana da kuɗin da ake yin test ɗin da kuma magungunan da ake bayarwa amma yanzu sun fara jayewa domin a Najeriya gaba ɗaya abin ya ɗan soka ma a Najeriya amma saboda haka sun jaye amma mai girma gwamna na nan Niger State shi yana bayar da kuɗin da ake sayan wayannan magunguna ɗin tunda su suka jaye musamman test kit ɗin da babu ba sa bayar da kuɗin yanzu a cikin sai mu Niger State muna bayar da wannan kuɗaɗen
kaman a cikin shekara nawa kuke kashewa akan ba da kuɗaɗen maganin sayan cutar maganin kanjamo
a cikin shekara muna kashe yana kai a kusan miliyan 60 na sayan kayan gwaji da ake amfani da na HIV AIDS
kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril kenan a lokacin da yake yi wa manema labarai ƙarin haske akan cigaban da aka samu wajen bangaren yaƙi da cutar HIV mai karya garkuwar jiki a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Mustapha Batsari a gaishe ka yanzu kuma sai birnin Maiduguri a yaƙi da ake da cutar polio malaman addini ba a bar su a baya ba malam Muhammad Ibrahim ɗaya ne daga cikin malaman da ke taimakawa musamman a bamu da kewaye wajen wayarwa iyaye kai domin su bari a yi wa ‘ya’yansu rigakafin cutar foliyo. Ga abin da ke cewa a wajen taron masu ruwa da tsaki da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar da ke kula da kare yaduwar cututtuka wato CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri.
A cikin nazari da muka yi mu rediyon Focal Passes gaba ɗaya, kowa ya kawo shawaransa ya je ya duba mutane, sai muka gane cewa ashe mutanenmu abu uku ne ke damun su. Farko tukunna jahilci, na biyu shi ne hasada da ƙiyayya, na uku kuma sakacin gwamnati. Sai muka ɗauki na farkon, jahilcin me ya kawo sa ne, shi kuma mai maganinsa ne. Wayanda suke ƙin abin saboda addini ne, sai muka fito musu ta hanyar alkur'ani da hadisi. Idan malami ne ya tara sangaya ko islamiyya yace baya son ya ɗauki allura ta ɓangaren addini ne, sai a yi mana waya ko a yi na muke. Akwai malamin da muka je wurinsa yace ba zai ɗauki allura ba don ba ta da kyau. Dama Allah ya faɗa walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Sai yace min ni mai magana yace Hausawa kanuri suka ce Dew sallimin dai dew kaska sallin dono kaska dai dew shu dew drugulo a yayin tarwa sallimin su gullo ya dew dai shiru a kaska kama da muwasa ko dan ya sallo ko su gullo no. Sai yace yandi ma ya dew do yandi ma kaska do yace mun abin da yasa ai ku wannan a lokacin da ana saran itace da karfin gatari, sai itacin yace wannan gatarin karfin me yasa kike sara ni me ne miki, shine karfin tace masa a karka damu ba ni laifina bane, ai an hada ni da itace kaman kai ne sai nake saran ka. Ai ku wannan ku ne malamai wanda kun hadu da Yahudawa kuna saran mu, yake mu haka. Shine nake masa to ka fada mun laifin da ka samu a cikin alluran. Yace aka ce an kawo mana labarin ba ko me. Yace malam da zaman kan nan baka karanta in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatuslihu ala ma fa'antum nadimin. Kai amfani da wannan aya mana. Ni na sha training aka wannan abu da yawa, ka tambaye ni menene na sani in faɗa maka in baka yarda ba. Yanzu in nace maka a dawan da kana rubutu da ita ba ta da kyau, gaskiya ne ba? Gaskiya ba. Kuna rubutu kuna sha wannan ba ke wannan faɗa a Borno za a ji? Ba za a ji ba. To wallahi ba abin da yake cikin ta.
Malam Muhammad Ibrahim kenan ɗaya daga cikin malaman addini da suke taimakawa domin wayar da kan al'umma su bayar da dama a yi wa ‘ya’yansu rigakafin cutar foliyo a garin Bama da kewaye a ƙoƙarin yaƙi da ake yi na kawar da cutar foliyo. Ya kuma yi bayanin ne a taron masu ruwa da tsaki da ya gudana wanda gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da kare yaduwar cututtuka wato CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka domin shirin ya zo muku kai tsaye, Nasiru Yakubu Binnar ke muku fatan alkhairi, a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chibahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.
la meilleure